ناوگو جا با دیو آجیا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دساكي سادوا شي قبل كراتمو نوات ولتا في ميسونا أصول السنة للإمام أحمد قلت أشن دروسا منا أكيدة جي زما دي قباتا دقت شين قبو بند مكيما غنا أكوي قبو بمتون يي إيماني دا أبين دي شافرانا القيامة دا كومت شور bayi za su ga ubangijinsu ranar alkiyama mun ce akwai kowa zai ganshi a ranar alkiyama da kristoci da yahudawa da musulmai har Allah ta'ala zai ce kristoci da yahudawa me kuke jira kristoci za su je suna jiran Isa dan Allah ya cece su Allah zai ce da su ƙarya kuke Allah bai riki wato ainihin abokin tarayya ba dan haka sai a ce me kuke bukata su ce kishi ne ya kama su yanzu ruwa suke san sha sai a ce da su ala taridun to ba ku ganin can kawalwal ne ba za ku je ku sha ba irin ruwan kan hanyar nan in sun gangara daga nan sai su rufta a shewutar jahannama ne to su ma haka yahudawa abinda za waɗanda za su saura koi musulmai ne an gane so da su ne za a yi musu hisabi a yi musu kididdiga su kafirai dan babu mai akan su abi sabi wannan sabi za a yi shi dan bai da ayyuka na mi na gargarin da za a yi masa kididdiga an gane daga cikin gabar da muka yi magana kuma akwai gabar cewa ranar alkiyama ubangiji ta'ala zai magana da bayan shi babu tafinta a tsakani idan har ka san cewa ranar alkiyama kuma kana da imani Allah zai yi magana da kai zai ce maka bawana na maka ni'ima kaza na yi maka ni'ima kaza ka fuskanci wannan ni'imar kenan kaga sai kai kanka qiyamul layl ko yau saboda ai da abun kunya Allah ya tsaye da kai ya lissafo ni'imomin da ya maka kai kuma dukkan kafirce musu kai kun ga akwai abun kunya a ce misali Allah ya baka lafiya mutum ko ya je ta zina ko ya ta shaye-shaye ko mutum ya zama dan daba saboda Allah ya bashi lafiya ko ya masa halitta daidaitacciya da ya so sai ya yi ka halittar ka ba a daidaitacce ba yanda abu da ba za ka iya yi to amma ya baka lafiya ya halittar ka daidai to mutun yayi kokari ranar da Allah zai tsaye da shi a gaban sa yace ya abdi na ma kaza to kai kokari ya zamo wadannan dinin imamin ka fuskance su da ni da da'a kamar yanda kuma mutun yayi kokari ya wata tuba saboda bawan da Allah zai ce masa zaka tuna zunubi kaza da kaza to ko da an tuna maka shi ya zamo tuba ta biyo bayan sa ba kai baka tuba ba da haka dai wannan kalubale ne akan mu gaba ran alkiyama Allah zai tsaye da mu babu tafinta za a ma da yaran da kake ji kenan ko to kaga sai kai wa kanka hisabi kai wa kanka qiyamul layl tun kafin wannan yini yau za mu tashi gaba da mala yake shawa wal imanu bil haud sanai mutun yayi imani da tafki na annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ta'ala ya bashi a lahira wa anna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haudan yawmal qiyamah wato sannan annabi yana da tafki ranar alkiyama ranar alkiyama mutane za su tashi daga waltaccen kishi da kuma yunwa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce ya nuna mu'mini Allah zai juyar musu kasar da suke takawa ta zaman buredi daga nan kuma sai su gangara su je su shame su sha wato ainihin da tafki na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zamo Allah ya dauke musu wannan yunwar kuma ya dauke musu wannan kishi an fahimta ku gane ranar alkiyama akwai furgici da tashin hankali amma Allah cewa shi alal kafirina ghairu yasir yawmun asir alal kafirina ghairu yasir kenan kun ga rashin saukin ta tana kasancewa ne ga kafirai in ka kalle wato ainihin ayar kenan ga mu'minai tana zamowa mai yasir wannan yinin da za a shekara 50,000 a tsaye din nan duka, muminai za su ganta ne mai kamar tsakanin la'asar zuwa magariba ko lokaci takaitacce, ba za su gan shi a wannan tsayin lokacin ba. Na haka dai mutum kawai zama yana da imani a tattare da shi. Idan mutum ba shi da imani ko kuma mai sabon Allah ne, shi ne zai ga tsurar yinin a yanda yake. Sayan shekara 50,000 din nan ana tsaye ga yunwa ga kishi ga kuma Allah ya fushi kowa kasa masa magana. Don haka dai annabi yana da haudi wannan tafki taridu alaihi ummato, wanda al'ummarsa za su gangara zuwa gare shi. Araduhu mislu tuli masiratu shahri, wato fadinsa kwatankwashin tsawonsa tafiyar wata guda. Aniyatuhu, wato kofunansa ka adadin nujumis sama, kamar adadin taurarin sama. Alama sahhat bihi al-akhbaru min ghairi wajhin, abisa abin da labarai hadisai suka zo ba ta fuska guda ba. Kenan fuskoki da yawa sun zo sun tabbatar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tafki, waɗanda suka yi imani da shi suka bi tafarkinsa za su je shi su sha daga tafkin nan. Amma akwai waɗanda in sun zo za su sha, mala'iku za su kore su. Suwaye? Su ne ƴan bid'a. In an kore su Annabi zai ji shi, waɗannan fa ba al'ummata ba ne a ce bayan ka sun ƙirƙiri da kiɗa da rawa da bautar shehu sun ce shi ma addini ne. Kun ga yadda suka ɗauki addininsu ko? La'iban wa lahwan, addinin kiɗa, addinin rawa, addinin casu, addinin mutum ya sha ƙwaya ya ta faɗan kalmomin kafirci a shehunansa. Shehu Allah ne, shehu kafa Allah, shehu kaza, shehu kaza. To kun ga nan taya za a bar shi ya je tafki Annabi sallallahu alaihi wasallam? Mala'iku kore shi za su, saboda ya canja addini, ya fita addinin, ba addini yake ba. Malam ya ce wal imanu bi azabil qabr, sannan mutum ya imani da azabar qabri. Akwai wanda suke inkarin takamai da isha faɗa muku, amma wannan ahlus sunna suna tabbatar da ita kamar yadda alqur'ani ya tabbatar da ita da kuma hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka duk wanda kaga yayi inkarin azabar kabari to jahili ne. Kabari din nan ko dai ya zamo rawdatan min riyadil janna ko hufratan min hufarin niran, ko dai mutum ya zama masa dausayi daga dausayin aljanna, ko kuma mai rami daga ramukan wuta. Yau idan mutum na gargari ne zai zama cikin me? Cikin ni'ima. Idan kuma mutum banza ne zai zama cikin azaba. Sai dai malamai sun ce azabar kabari tana bambanta daga wani zuwa wani. An gane akwai wanda za a yi masa azaba gwargwadon me? Wannan laifin da ɗan kaɗan ne laifin shi, to sai a mara azaba gwargwadon nan, daga nan sai ya juye ya zama me? Ya zama ni'ima. Wa anna hadhihi al-umma tuftanu fi quburiha, sannan wannan al'umma ana fitinan ta ami a kabarinta. Fitinan kabari za a zo maka ne a yi maka tambaya, mar rabbuka ma dinuka, ma za ta qulu fi hadha alladhi bu'itha fikum, sai ka amsa. Sai a maimaita ma a ce ubangijin naka shine Allah, addinin naka shine musulunci, kan baka ci daidai ba. Wannan fitina ne, an gane. Sannan su kansu mala'ikun da za su zo maka, fuskar su gaba ɗaya ba ruwansu da mutumin kirki ne ko na banza, amurɗa take munkar da nakir. To kun ga wannan ma fitina ne, an gane. A ce tambaya za a maka kuma kai mutumin kirki ne, amma sai a turo maka waɗanda za su tayar maka da hankali. To dukka waɗannan fitintunu ne, amma Allah yana tabbatar da masu imani. Wa tus'alu 'anil iman, sannan za a yi tambaya dangane da me? Imani. Wal islam, da musulunci. Wa man rabbuhu, sannan sai a tambayi mutum waye ubangijin shi. Wa man nabiyuhu, waye annabin shi. Wa ya'tihi munkarun wa nakir kayfa sha'a Allahu 'azza wa jalla, waɗanda za su zo masa ana ce da su munkar da nakir, su biyu ne yanda Allah ya so haka za su zo wa mutum. Kun ga malai yana mai da lamura zuwa ga Ubangiji Ta'ala. Kar wani tunanin shi ya ce to ta yaya ga ɗan kabari ɗan ƙarami a ce mala'iku za su zo, kaza za su zo. Kuma annabi ya ce ana gama busu ne ka, ana juyawa, kana jin takun takalman mutane sun juya, kuma a daidai lokacin kana jin zuwan mala'iku. To kun ga anan fa akwai tashi hankali ko? An juya, dukiyarka ta juya, iyalanka sun juya, kowa ya juya, an barka sai aikinka. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu uku suna raka mutum kabari ko? Da dukiya, da aiki, da iyalai. Biyu sai su dawo su barka da ɗaya. Dukiya kaf sai su dawo, iyalai duk sai su dawo. Har yanzu ba mu samu wanda ɗan uwansa ya mutu saboda ƙauna ya ce a haɗa su abin ne. Sannan kuma sai me? Sai a barka da aikinka. To kenan kada dukiya da iyalai su ruɗe ka ka yin aikin lahira ko? In suka ruɗe ka kai hasara. ya zama dukiyarka ba ta rude ka ba ta hana ka neman lahira, iyalanka ba su zama ka fitina ba sun hana ka neman lahira, ka nemi lahira saboda kai aiki na gargari shine aikin ne zai zo mai amfani a gare ka, wa kaifa arada yanda kuma Allah ya so haka za su zo masa mun kar da nakir wal imanu bihi wat tasdiqu bihi, abin da yake shine mu imani kuma mu gaskata haka, wal imanu bi shafa'ati nabi sallam, sannan mu imani da kuma ceton mi annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceto, wannan ceto mi a filin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceto tun kafin a tafi wannan kafin a sa na wuta ma a wuta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce hadisi Bukhari da Muslim ya tabbatar mana cewa ranar alkiyama idan tsayuwa ta yi tsayuwa, wuya ta yi wuya, gumi ya yi gumi, aka sha wahala za mu wannan dungoma dukkan mu tafi wajen annabawa tun daga kan annabi Adam da sauran ulul azmi ko Ibrahim da Musa da Isa duka mu bi ta wajen su muna cewa su yi ceto, dukka kowa zai ce nafsi nafsi, sai dai wajen annabi Isa an mun je sai ce ku tafi wajen Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in an je wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ce ana laha ni ike da wannan ceto din, to sai ya je al'arshi ya yi sujjada ya kirari ma Allah, sai Allah ya ce da shi ya Muhammad irfa ra'sak wasal tu'ta washfa tushafa, ya Muhammad daga kanka tambayi za a baka, yi ceto za a baka, annabi sai ya ce ummati ummati ya rab, al'ummata al'ummata ya ubangiji, sai Allah ta'ala ya ce to cikin al'ummanka ka je ka cire waɗanda babu azaba babu hisabi za su tafi aljanna, to Allah ta'ala ya sanya mu cikin su, to dai annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceto, sannan wa bi qaumin yakhrujuna minan nar, sannan zai ceto ga wasu mutane su fito daga wuta, ba'da mahtaraqu, bayan sun kone, wasaru fahman, sun zama gawayi, kenan kun ga nan bayan ya ceto filan alkiyama akwai wanda kuma an dura su a wuta cikin al'ummarsa, to anan annabi zai yi ceto, mutanen kirki za su yi ceto, sauran annabawa za su yi ceto, wato rahama ta Ubangiji in kowa ya gama ceto sai Allah ta'ala wato ya ce wa mala'iku to su kuma su je wuta, duk wanda suka ga imani a zuciyarsa gwargwadon kwayar hatsi su fito da shi, wannan rahama ta Ubangiji, ba za a yanka mutuwa ba tsakanin wuta da aljanna sai ya zama a wuta babu mai imani ko guda ɗaya kowa an fita shi, to amma dai Allah ka sanya mu a aljanna ba tare da mun shiga wuta ba, to saboda wutan nan kar mutum musulmi mumini ya rudi cewar ai dai musulmi ba zai dawoma a wuta ba, a'a wutan akwai azaba, akwai me azaba ta mai tsanani ce, dan haka fa yu'maru bihim ila naharin ala babil janna, sai kuma ayi musu umarni zuwa ga wato wani kogi a kofar aljanna, kama ja'a fil asar, kamar yanda ya zo a wato hadisi kaifa sha Allah, yanda Allah ya so wa kama sha, kuma kamar yanda ya so, inna ma huwa al-imanu bihi wa at-tasdiqu bihi, abinda ke kan mu shine imani da gaskatawa, wal imanu anna al-masiha ad-dajjal kharij, sannan mu ce imani wannan mai shafaffen ido ɗaya din ko dujal an gane zai fito daga cikin alamomin tashin alkiyama, manya manya akwai fitowar mai dujal, yawa kun san manya manyan alamomi, akwai fitowar dabba ko akwai sakon annabi Isa, akwai bayyanan dujal, akwai addukhan hayaki da za a yi, akwai wuta da za ta taso daga tsibirin Larabawa, akwai kusufin rana da za a yi guda uku, sannan akwai shi wannan fitowar dujal maktubun da fitowar rana ta wannan ta mafaɗata, duk waɗannan manya manyan ne, kuma ta tuba har radifa, in ka ga ɗaya to ka jira ɗaya, an gane in ka ga ya juju da ma juju daga annabi Isa ya zo, kaga yana sakowa to zaka ga ya juju da ma juju daga sun sako an gama da su, zaka ga dujal daga dujal ya zo an gama da shi, zaka ga haka alamomin dukka daga wannan tazo annabi ya ce ku jira ta gabanta, shi yasa idan alamomin tashi alkiyama manya suka bayyana to kai duniya tashi za ta yi, amma yanzu kanana gashi nan suna tatafowa tun turowa annabi sallallahu alaihi wasallam, ko yana cewa ana bu'istu ana wasa'a ka hatain, an turo ne da alkiyama kamar haka, sai ya hada wannan manuniyar sa da yatsa tsakiya kun ga daf kenan, sannan yace u'dud sittan baina yaday sa'a, yace Abu Sa'id ka irga abubuwa shida kafin alkiyama su tashi, yace mauti akwai mutuwa ta, to kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dade da mutuwa sama da shekara 1400, to duk waɗannan kanana ne, akwai annabi ya ce kasuwanni za su yawaita, akwai take hakkokin iyaye, akwai alfahari da masallatai ya aita gina su, dukka ga su na wannan kanana ne manya amma daga sun jero daga wannan sai wannan sai wannan haka kawai sai an tattare kowa ta fi kiyama taib shi wannan dujal in ya fito dujal mun fadada bayanin shi a sharhun mu na lum'atul i'tiqad haka ne yaushe yasa yana da kyau mutane suna komawa nan sharhin littafin saboda kusan ina ga ba sharhin da muka yi irin sa ko milla to shi dujal fitina ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani cikin annabawa face sai da ya tsorar da al'umma samabiyan sa fitinan dujal so da dujal Allah masa baiwa ta abubuwan da mai karamin imani sai ya rudu an gane zai kashe mutun ya raba shi biyu ya bi ta tsakiyar sa kuma ya ce ya tashi ya hade kuma ya tashi ya hade to dujal yana abubuwa da yawa yana tafiya da kamar wuta da kamar aljanna in ka kafulce masa sai ya saka ami a wutar sa ka tafi aljanna in ka imani da shi sai ya saka aljanna shi ka tafi wuta to wannan fitina ce babba maktubun baina ainihi kafir akwai kaf da fa da ra wato ainihin ami a goshin shi wal ahadithu allati ja'at fihi sannan sai mutum ya imani da hadisai da suka zo duk suke magana akan mai dujal wal iman bi anna zalika kain sannan mutum ya imani hakan zai tabbatu mutum domin kuma ya bawa kansa kariya daga fitinar dujal dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana shi dujal dole a al'umman nan zai fito tunda bai fito a al'ummar taya da suka gabata ba Annabi ya ce idan har ya fito da ransa zai tare mana shi idan ba shi dare kowa ya ta kansa shi zai ya fito kowa ya yi kowa ya ta kansa sai dai Annabi sallallahu alaihi wasallam tausayin sa da jin kansa gare mu sai ya ce ga wani abu in mun rike shi zamu samu kariya daga fitinan dujal shine mutum ya haddace ayi goma na farkon suratul kafi a wata riwaya ayi goma na ƙarshen suratul kafi yau sai mutum ya lazumci waɗannan ayi ya kiyaye su ya yi imani da abin da ke cikin su ya riko da su domin ya samu kariya daga me daga fitinan dujal yawa wa anna isa ibn maryam sannan mu yi imani cewa isa dan maryam yanzilu zai sauko daga sama fayaqtuluhu sai kashe dujal bi babi lud a can babu lud filistin an gane Annabi Isa kuma zai sauko a Dimashq Syria Allah ka dawo mata da aminci kun ga Syria an yi wasu azzaliman sarakuna biyu da wannan wanda ya tafi Bashar al-Assad da ubansa sun cutar da ƴan kasar Allah ya saka musu da Allah ya saka nya musu sun zalunce su sosai fa to amma kun ga daman haka Allah yake da ƙarshe dai gujewa ya bar ƙasa shekara 52 kuna mulki tsabar zalunci mutane shekara 52 suna tunanin ya za a yi su tumbuke ku an zalunci ƴan ƙasar zalunta matuƙa an kakkashe su ne akwai ɗan Siriya da ya ce mun akwai mutanen da za a sa su a prison a bombing ɗinsu a cikin prison din wallahi wani fir'auna aka yi da ƴan uwansa sun yi zalunci an zalunce su a bisa makirshi na sauran kasashen duniya to amma kun ga Allah ya kwace abin a hannunsu kuma sai an je alkiyama ma ko wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun Allah ce in kaga azzalimi yana abu ba Allah ya rabu da shi bane ba inma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar talala Allah yake musu zuwa ga yinin da idanuwa za su kakkafe haka idan mutum yayi zalunci musamman shugaba Annabi ya ce wanda ya jibinci lamarin al'umma ta na shugabanci ya tsananta musu ya take musu haƙoƙi Allah ka masa tsanani anan kuma duniya da lahira to kun ga mutun kar ya zama azzalimi dan haka dai yanki ne mai albarka yanki na Siriya tana cikin yankin Sham yanda za a yi tashin alkiyama ardul mahshar an gane da Siriya da Filistin da yanki na Lebanon da su Jordan dukkan waɗannan ardul Sham nan ne za a tashi filin wannan alkiyama nan za a je a tattaru kuma guri ne mai albarka da Allah ya ce subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu wannan guri ne mai albarka an gane sannan mafi yawancin waɗanda za su bi dujal sune yahudawa to kun ji sirrin zuwan su tare a middle east ko ba sai ya sha wahala shi dujal wajen tattaro su ba duk sun hada ana dan haka sune mafi waɗanda suke masu bin sa 70,000 din nan da za su bi shi to duk suna wannan yanki na wato ainihin yankin Filistin wanda suke ce da shi yanzu Isra'ila yanzu ko yawa to dan haka dai dujal idan ya zo shi to wannan in ya ga Annabi Isa zai guje Annabi Isa zai je ya same shi a Babulud a Filistin ya kashe shi a can والإيمان قول وعمل سنة إيماني قول magana ne wa amal da aiki an gane haka malamai ahlus sunna suke cewa wato imani wato kudaltawan zuci ne ko da fadin harshe da kuma aikin gabbai wannan baya rabuwa wa yazidu wa yanqus sannan imani na karuwa da karuwar ayyuka na gargari ko wa yanqus kuma yana raguwa wannan akwai wanda suke cewa al iman la yazidu wa la yanqus misali baya raguwa baya karuwa kuma ƙarya suke da wanda yake cikin da'a ta Ubangiji wanda yake cikin sabo zaka samu imanin shi ya zama daya har ba zama daya yanzu wannan sutulji din suna da imani ko suna da shi dan kadan ne ngan saboda bayan da zai kana da imani karaka mutane jeje su kilometer 500 suna tafiyar kafa kuma a biya muku kudin fansa kuma ku kashe mutum wannan ba mutum bai da imani an gane kuwa shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai mutum ba zai zina yana da imani ba ba zai kisan kai yana da imani ba zai sata yana da imani ba ma'ana imaninsa sai ya bar shi shi yasa akwai hadisin da Annabi ya ce in mutum zai zina sai ya dauke mar imani Abdullahi ibn Abbas yake cewa kamar rumfa zai zama ko lema a kansa sai ya gama a dawo masa da shi lokacin da yake ba shi da imani kina imani yana tawaya duk waɗannan kidnappers din da waɗannan waɗanda suka zo su ma na ƙarshen zamani su ma ɗan sojojin hayan waila kurawa su ma duk waɗannan ba su da imani ba addini kuma dukkan suke ba yau bayan da za a ka je garin mutane kai ba shugaba ba kai ba wanda ya naka ka shoye sai sun baka zakkar dabbobin su a ina aka taba haka shi kansa zaka samu wani ma baya bin uwarsa da ubansa amma kawai an dauke shi an bashi bindiga za a na biyan sa salari shikenan kawai zai zo ya hana kasar su zaman lafiya duk waɗannan Allah ba zai taimake su ba yanda bai taimaki boko haram ba su ma ba zai taimake su ba da su mai tsina duk Allah bai taimake su ba duk wannan cin kafar addini ake duk wannan ana so a hana wasu yankuna ne zaman lafiya saboda wasu manufa kuma addini na Allah ne mutane sun yi riko da alqur'ani Allah ba zai bawa abokan gaban su nasara a kansu ba Allah ta'ala ya amintar da mu a kasar mu tayib dan haka imani ne yazidu wa yanqus imani na karuwa in mutum yana ayyuka na gargari in ka samu kanka karatun alqur'ani yau iyayenka biyayya sadaka ayyuka na alkhairi sai ka samu imanin ka ne na karuwa kuma idan imaninka yana karuwa zai na tunkuda ka ne zuwa ga ayyuka na alkhairi kun gane in imaninka ya karu to in kana iya sallah ne na nafilu sai tunkuda ka sai ka dawo yin azumi na nafilu kun gane haka zaka na tafiya a bangare guda idan yana raguwa idan hadda kawai yana tawaya ne kawai kallakallan mutun yake na banza to sai ya fara zina daga ya fara zina sai ya fara shaye-shaye daga ya fara shaye-shaye sai ya fara sada kun gane kuwa in yana raguwa sharrin ka ma yana mi yana karuwa idan kuma yana karuwa alkhairin ka kullun yana mi shi yasa za ku ga yan ta'addan nan da abu karami suke fara wanda yankan aljihu zai fara ko daga nan daga yankan aljihu ya zama barawan akuya daga barawan akuya zama nasaniya daga nan ya zama na mutane daga nan ya zama kawai dan bom mai tada ba ma ba mai kawai a cikin kasuwannin mutane Allah dai ya shirye mu tayib dalili akan yana karuwa annabi ya ce akmalul mu'minina imanan mafi cikalin wato mu'minai imani ahsanuhum khuluqa shine wanda yafi su kyawawan dabi'u kina imani na shahi shine akwai akmal ko akwai mafi cikarsa kina akwai wanda imanin sa dai gashi nan amma akwai wanda yafi kowanne cika amma su waye waɗanda imanin su wato ainihin yake cikakke sune waɗanda suke masu kyawawan dabi'u yau kenan mutun ya zama mai kyawawan dabi'u Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bai shawara law kunta fadhlan ghalidhal qalbi lam fadhu min hawlik da dabi'unka munana ne da sahabban nan da suka yi kuri suka kewaye ka da sun tarwatse kenan da abin da zaka janyo mutane kusa da kai shine me kyawawan dabi'u mu yanzu mun rasa kyawawan dabi'u a cikin mu da aka ga mu ahlus sunna ne a ahlul me ne duka sai ka ga dabi'un mu kuma babu su an gane al'umma ta rasa dabi'a ba dabi'an gaskiya ba dabi'a amana ba dabi'a na hakuri duk wasu dabi'u kyawawa zaka samu ba mu da su alhani kuma wannan addinin gaba ɗayan sa dabi'u ne annabi ya ce innama ubu'istu li utammima makalim al-akhlaq ko Allah ya tura wanda na cika kyawawan dabi'u sannan Allah ya bi shiro innaka la'ala khuluqin 'azim kana kan dabi'u wanda suke masu girma dan haka annabi sai san duk wasu kyawawan dabi'u na kyauta na sake fuska ma in ya ga mutum kun zamo akwai wanda zai ganka ya daura fuska ko kamar sallama ya ki kulaka duk wannan ba dabi'u ne kyawawa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam kuje ku ga hadisi har yara in ya gansu yana musu sallama kuma ya ba su hannu shi yasa su Anas dan Malik suna yara amma suke iya sufanta ya hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wajen laushi saboda Annabi yana gaisawa da su mutum ya zama mai kyawun ɗabi'u, in ka zama mai munanan ɗabi'u, Allah baya san ka, mutane ba sa san ka, kai ma ba ka san kanka, an gane, saboda kai ɗaya za ka yi ta jin haushin kowa. Tayyib, Allah ya sa mu gama lafiya, mu tsaya nan insha Allah sai mu ɗora zama na gaba. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.